بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحديث حديث محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ونن كسيت سننشي ما ديغو منا سومو يركودين إنسا دومن يزما نسيها دا جان هنكلي دا بياني أكن lalata wadda ta yadu a tsakankanin ƴan uwa mata, wacce aka fi sani da suna madugo ko lashe-lashe, ko kuma a turanci akan kira ta da suna lesbianism. Yanzu da nake magana, daren talata ne, daren 21 ga watan Zulhijja, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, na da shekara 1438, daidai da 11 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2017. Abu na farko da nake so nayi tsokaci akan shi shine, Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutane a bisa wani tsari na musamman, wanda kuma shi Allah din da kanshi ya tsara haka. Mutane ko mun yadda suka yi kokarin su fita daga wannan tsari, ba za su ci nasara ba, sai dai su samu kansu a cikin lalacewar tunani da tarbiyya da tsarin rayuwarsu. Tsarin da Allah ya halicci mutane su gudana akan shi shine wato tsarin miji da mata ƙarƙashin alaka aure. Don haka tun farkon halitta sai Allah ya halitta wa Adam, wanda shine uban mutane alaihi salam, matarsa ita ce Hawwa'u uwar mutane, Allah ya ƙara musu salama da aminci gaba ɗayansu. Kamar yadda Allah ya bada labari a cikin Alkur'ani mai girma, kissa halitta Adam da Hawwa'u a wurare daban-daban, kamar a cikin Suratul Baqara, akwai a Ali Imran, Suratul A'raf, Isra'i, Taha, Sad, Suratul Kahfi, Suratul Hijri da wasu wurare. Alal misali, a cikin Suratul Nisa'i a farkonta Allah yana cewa, ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الله يجي يوكو متاني كجي صوران الله وبنجيجون كوان دي أهل تشيوكو دا غري قدا شيني آدم عليه السلام، كما يهل التوى والنران مجي أبواتو ما تسد غران ناش. Wannan yana nuni zuwa ga cewa tun farkon halitta Allah ya tsara mutum ya rayu tare da matarsa ta aure ne, ba ya rayu da wani tsari wanda ya wannanci wannan ba. Haka a cikin suratul Rumi, fadin Allah subhanahu wata'ala, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ya ce, na daga cikin alamun kasancewar shi shine mahalicci, ya halitta muku daga ran daga ainihin wato kawunanku matiku, wanda za ku zama kuna samun natsuwa izuwa gare su, litaskunu ilaiha, dan ku natsu izuwa gare su. Wannan shi yake nuni izuwa ga istimrariya, continuation, ci gaba da samun wato fahimtar juna da ulufa tsakanin namiji da matarsa har ƙarshen duniya. Allah ya ce a cikin haka, wato kuma ya sanya ƙauna da tausayi tsakaninku, wanda hakan yana nuni zuwa ga ayoyi da ya kamata mutane su tsaya su yi tunani a kansu. Dan haka Allah subhanahu wataala ya fi mutane sanin kansu, shi ya halicce su, shi ya san abin da yake nufi da su, shi kuma ya san abin da zai amfane su da wanda zai cutar da su. Kamar da Allah yake fadin cewa walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Lalle mu muka halicci dan adam kuma mun san abin da yake kai kawo a cikin zuciyarsa, kuma mun fi shi kusanci da igiyar wuyarsa da lakar wuyarsa ko jijiyar wuyarsa. A ƙarƙashin wannan gabatarwa da shimfiɗa, ina so na tattauna magana akan maɗigo ɗin tun daga ma'anar kalmar da bayani akan wasu nasoshin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka nuni izuwa ga hukunci na haramci da sabubban da suka sa wannan ɗabi'a ta yaɗu a yanzu a cikin mutane, da kuma haɗarin da ke tattare da yaɗuwan wannan ɗabi'a ga addini da rayuwa da makoma al'umma. Sannan za mu yi ƙoƙari mu bayyana wasu daga cikin hanyoyin da za a bi don magance ko rage yaɗuwar wannan ɓarna. Allah ka tsare mu da bayani akan hukuncin shari'a ta musulunci da kuma ainihin wato hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da haka. Abu na farko shi ne mai ake nufi da lesbianism ko sihaq ko kuma maɗigo. Lafazin sihaq shi ne da larabci ko musahaqa yake ɗaukar ma'anan lesbianism ko sapozim, wanda da Hausa akan ce da shi maɗigo ko kuma lashe-lashe. Lafazin lesbianism a cikin turancin Ingilishi an yi driving ɗin shi ne, wato an tsago shi ne, an yi ishtiƙaƙin shi ne daga sunan wani tsibiri a ƙasar Girka wanda ake ce ma Lesbos, L-E-S-B-O-S, wanda shi ne garin su wata mawaƙiya mai suna Sapo. Ana rubuta sunanta da Ingilishi S-A-P-P-H-O, Sapo, wadda she was a prolific poet known for her poems in women and love. Wata shahararriyar mawaƙiya ce wadda take da waƙe-waƙe da aka san su a bayani akan soyayya da mata. A yanzu a duniya ana kallanta a matsayin tambari ko wata alama ta women homosexuality, wato maɗo kamar ka ce abin nan luwaɗin mata, wanda shi ne maɗigo ɗin. To daga nan aka tsago wannan kalma ta lesbianism daga sunan garinsu ɗin, ita wannan mata mai suna Sapo. Harshen Larabci idan aka ce sahaka ko sahika yashaqu, ma'anan shi ablahu walayyanahu, ya lalata abu ko ya yi laushi da shi, kamar a ce sahika sauba bi ma'ana layyanahu, wa sahika ra'asahu bi ma'ana halaqahu. Aka ce sahika ra'asahu to ya aske kan shi kenan, wa sahika dawa'a daqahu, aka ce kuma ya yi ma magani sahik to ya dandaka shi kenan, kamar yadda ake dandaka maganin gargajiya. Wa sahikati dabba, ma'anan shi tana tafiya ne sauri fiye da gamagarin tafiya. Sannan sahiq yana zuwa da ma'anan nisanta, kamar da Allah yake cewa fasuhqan li ashabis sa'ir a cikin suratul mulk, ma'ana fa bu'udan kenan, nisanta daga rahama Allah. Allah ka tsare mu daga nisa daga rahamaka. Haka nan fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa hunafa'a lillahi ghayra mushrikin bihi wa man yushrik billahi fakannama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, ay fi makanin ba'id. Wanda ya shirka da Allah, wato wanda hunafa'a masu bin addinin Allah, hunafa'a lillahi ghayra mushrikin bi, sai Allah ya ce wanda duk ya shirka da Allah zai zama kamar ya fado daga sama ne, kuma tsuntsu ya wafce shi ko iska ta fada da shi zuwa wani waje wanda yake manisanci. Wannan su ne wasu daga cikin ma'anonin lafazin musahaka ko sahika ko yashaqu a cikin harshen Larabci. muka lura zamu ga ma'anonin kusan gaba ɗayan su sai dai a ce suna da kusanci na nesa da abin da ake nufi na kamar wato in muka dauki ba'id kamar sai a ce wato matan sun nisanta daga dabi'a kenan in suna yin musahaka ce aka ce mace musahika ce ai ba'ida anit tabi'ati aljinsiyya wanda ta nisanta daga tsarin dabi'ar al'adar dan adam wajen alaƙar jinsi dan haka al-imam Abu al-Mansur al-Azhari mai littafin tahzibul lugha wanda ya rasu jinar shekara 370 Allah ya gafarta mishi yake cewa wa musahaqatun nisa'i lafzun muwallad mata da ake ce musu suna yin luwadi yace wannan lafazi ne sabo ba a san shi ba domin al'ada ce sabuwa gaba daya a gullarabawa ba a san shi a tarihi ba kuma dama shi halshi yana documenting yana kiyaye abin da ke cikin al'adar mutane ne to mutanen da ba su da abu a cikin al'adar su ba zai yi samu suna a cikin su ba sai ran da yazo gare su sai su samu mishi suna haka al-imam Abu Mansur al-Azhari ya fada haka kuma al-imam ainihin Abul Makarim al-Khwarizmi wanda ya rusu zai shekara 610 a cikin tafin al-Mugharrab fi tartib al-Mu'arrab shi ma ya fadi cewa lafazi ne wanda yake wato bako a cikin larabci a yaren Hausa akan ce madigu ko lashalashi wanda wannan shine abin da aka sani a harshen Hausa dangane da wannan dabi'a ta mace ta zakkewa mace wannan yana da yana nuni zuwa ga wato fassara ta kalma da kalma ta duba zuwa ga abin da ke faruwa ta yadda mata ke sanya halshe da hannunsu su dinga tandan junansu da luguiguita gabobi musamman waɗanda suke sensitive gabobi wato gabobi masu tada sha'awa irin mazaune ko hantsa ko al'aura abin da ke kasan mara da makamantansu junan junansu da runguma rungume kamar yadda ake cewa sodomi daga sodum luwadi kenan to shi ma mujawara ne wajen sanya suna a irin haka din akwai ayoyin alqur'ani mai girma waɗanda suka zo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi magana a jumlaci da za a iya istinbatin haramci da nuni zuwa ga barnar da ke cikin dabi'ar madugo kamar fadin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul shu'ara da yake cewa ata'atuna az-zukurana min al-'alami wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adud Allah yana bayani game da jama'ar Annabi Lutu waɗanda suke yin luwadi wato namiji ya tara da namiji Allah yace a yanzu nan ku maza kuke zakkewa kuna barin abinda Allah ya halitta muku wato abinda Allah ya halitta muku na mata lalle ku mutane ne masu ta'addanci masu wuce makadi da rawa wannan ƙarshen ayan na nuni zuwa ga cewa kokarin canza abinda Allah ya halitta na alaƙar jinsi tsakanin miji da mata a cikin aure to ta'addanci ne da kowace sura yazo sawa'un da sura ce ta luwadi ko sura ce ta istimna'i ko sura ce ta shi wannan musahaqa din ko sura ta zina ko makamantansu wato duk wata kokarin biyan buƙatar sha'awa a wajen aure ko kuma koda a cikin aure ne da sabanin abinda Allah ya halasta kamar mutumin da zai je yana luwadi da matarsa ta aure misali wannan yana daukan hukuncin wuce iyakar da Allah ya gindaya Allah ka tsare sannan a cikin suratul mu'minun fadin Allah da yake cewa walladhina hum li furujihim hafizin illa ala azwajihim aw la malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله يكي تشيوا والذين هم لفروجهم حافظين مؤمني سنة دا سكين صوفهم مؤمني سنة وقتن دا سكي كي اي اينهم واتو الأورس إلا على أزواجهم سيدي إن زاسي علاك أني دماتي كنس aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda hannaye su suka mallaka wato kuyangi kenan fa innahum ghayru malumin anan su ba abin zargi bane mufhumul mukhalafa wanda ya wata alaka da abin da ba mata aure ba ba kuma ku yanga ba to fa huwa minal malumin shi kuma zai zama abin zargi kenan a shar'ance wanda wannan ya hada da zina da luwadi da madugo da makamantansu Allah ya ce fa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adu a ganin ma sai aka siffanta wanda suke yin wani abu sabanin na aure din da suna yan wuce iyaka kamar yadda a can ma muka je a shu'ara'i an siffanta masu luwadi da yan wuce iyaka wannan yana ƙara tabbatar da magana da muka faɗa cewa kokarin biyan buƙatar sha'awa ta wata hanya wajen aure tana daukan hukuncin wuce iyaka ne da Allah ya gindaya Allah ka tsare mu har ila yau a cikin suratul a'rafi Allah yana ƙara ba mu labari akan mutanen Lut yake cewa wa lutan id qala liqaumihi atatuna alfahishata ما سبقكم بها من أحد من العالم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون الله يتي لور ياغا ومتاننسا يتي ينزنن كوكنا أيكا توتا الباشا واتشبا أسامو سمتاني دسكر غيوكو أكانتبا للي ينزكو كنا سوكو دنغا أمباني دمزا جيني دنبيا شاوة ميمقم ماتا نعوري Allah ya ce lalle ku mutane ne wanda kuke mabarnata. Yanzu wannan ma yana nuni zuwa ga cewa biyan sha'awa ba da mata na aure ba. Wannan ma shi ma barna ce a cikin rayuwa da addini Allah ka tsare mu. Sannan akwai umumin fadin Allah da yake cewa qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha uma batan. Ka gaya musu Allah ubangijina ya haramta ainihin wato ga baki daya alfasha ne. Abin da ya bayyana a cikin alfasha da kuma wanda yake bai bayyana ba haka Allah a wata aya cikin suratul nur yana cewa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna har zuwa karshen aya Allah ya ce ga ga mu'minai mata yaghdudna min absarihinna su dinga rintse idanunsu wa yahfazna furujahunna kuma su dinga kiyaye al'auransu wa la yubdina zinatahunna kar su dinga bayyana kulliyarsu duk da yake asalin wannan aya tana magana ne akan ainihin wato umumin hani akan duk wata barna wanda hakan yana nuni zuwa ga cewa har shi kanshi ma dugo din yana shiga ciki wallahu alam sai kuma dangane da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke ishara zuwa ga muni da hadarin da ke cikin wannan dabi'a ta madugo akwai hadisi wanda al-Imamu al-Bukhari da Abu Dawud da al-Imamu Tirmidhi hakanan al-Imamu Ahmad ibn Hanbal shi ma ya fitar da shi dukkanin su daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wanda ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah yana cewa la tubashiril mar'atu al-mar'ata fatan'utaha fatan'utaha li zawjiha ka annahu yanzur ilaiha kar mace ta rungumi yar uwarta mace sannan kuma ta je ta baiwa mijinta labarin yanayin jikin wannan mata da ta runguma wannan yana nuni zuwa ga ka'ida ta saddud zari'a cewa mace idan ta runguma mace yar uwarta kuma ta zaga wa mijinta to mijin zai ga kamar yana kallon wannan mata da aka bashi labari tsirararta kamar ya tube mata hijabi to wannan yana iya riya mishi abubuwa da dama ko dai ya neme ta da wani fasikanci ko kuma ya neme ta da aure ko ma dai menene amma dai zai wuya wannan tunanin ya bar cikin zuciyar shi lokaci guda to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ambaci wata illa daga cikin illa mafi kusa da za ta iya faruwa idan haka ta auku amma wannan bai hana a ce a samu wata illa kamar ta ainihin wato kasancewa ita kanta mace din a sanda ta rungumi yar uwarta mace dukkaninsu ko ɗaya daga cikin su tana iya jin wani yanayi na tasowar sha'awa musamman idan ya zama ta taba mata wasu wurare waɗanda suke matasar sha'awa ne su ga ɗabi'ar ya mace to wannan yana iya haifar da matsala tsakankaninsu ko ya haifar da faruwar irin wannan ɗabi'a ta madugo wannan ya daga cikin qawaid na saddu zari'a a musulunci wanda ka'ida ce sananne a cikin usulul fiqh na addinin musulunci al-imamu ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ya tattauna ta dalla dalla a cikin littafin i'lamul muwaqqi'ina rabbil alamin a inda ya kawo mata kaidoji da wato wujuh wadanda suke karfafata kusan guda 100 ba daya Allah ya gafarta mishi har ila yau akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda al-imamu Ahmad ya fitar da shi da Muslim da al-imamu Abu Dawud da Tirmidhi Allah ya gafarta musu gabaɗin su daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a inda Abu Sa'id ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah yana cewa la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli wala al-mar'atu ila aurati al-mar'a wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbi al-wahid wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbi al-wahid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kar namiji ya kalli al-auran namiji kuma kar mace ta kalli al-auran mace Al-Imam Nawawi rahimahullah da yabo sharhin wannan hadisi a cikin sharhin Muslim da yayi yace wannan na nuni zuwa ga in an hana namiji ya kalli al-auran namiji to yafi tsanani kenan a hana namiji ya kalli al-auran mace saboda namiji da namiji halittar su iri daya ce amma aka hana ya kalla to ina kuma ga namiji ya kalli mace ko mace ta kalli namiji wanda halittar su ba iri daya bace sannan kuma akwai wata dabi'a da Allah ya halitta wata take kaman magana isu tsakankanin su da zaran sun ga al'aurar junan su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada mutun da mutun maza guda biyu su rungumi juna a cikin mayafi guda ma'ana koda kwana ya kama su akan shimfida guda ko katifa guda ko makwanci daya to kowa ya lulluba da abin lulluban shi na daban saboda kar idan dare yayi garin juyin juya hali da za su yi na kwanciya su manne da jikin junan su wani abu ya faru kaman nan luwadi din kuma kamantan su to hakan mace ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ruluba da mayafin yar uwarta su kwanta a ciki su biyu koda kwanciya ta kama su a wuri guda al-imam an-nawawi a cikin sharhin da yayi ma wannan hadisi ya tattauna dalla dalla akan wurare da abubuwa da suka haramta labun da malamai suka yi sassauci dangane da waɗannan masaloli na kallon al-aura ko kwanciya a cikin makwanci guda daya a cikin wani hadisi wanda yake hadisi ne ainihin wato shi ma tabbatacce wanda al-imamu al-bukhari da muslim suka rawaito shi daga sabi abu huraira radiyallahu anhu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna allaha yagharu wa ghayratullahi an ya'ti al-mu'minu ma harama alayhi Allah subhanahu wa ta'ala yana kishi kishin Allah shine mu'mini bawan Allah yaje ya aikata abin da ya haramta gare shi wannan yana nuni zuwa ga yadda Allah yake son mu'mine kenan da kuma yadda yake so yaga cewa sun tsira dan haka baya son suna barna da kuma wato kishin Allah subhanahu wataala akan kada bawon shi ya aikata barna al-imam al-haytham bin khalaf a cikin tafin zammul liwat da shi da ibnu adi al-jurjani a cikin al-kamil kenan da al-imam abdurrahman ibnu al-jawzi a cikin tafin shi mai suna zammul hawa da al-imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da al-imam al-khatib al-baghdadi surwayto hadisi daga ainihin wasila bin al-asqa radiyallahu anhu wasila yace wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sihaqu bainan nisa'i zinan bainahunna ma dugo tsakankanin mata to zina ce tsakankanin su wannan hadisi ne shahararre malamai suna hujja da shi wajen nuna kwatanci tsakanin madugo da zina dangane da zinubin da ke cikin su da munun su amma hadisi ne wanda yake da'ifun jiddan kamar yadda malamai suka faɗa bashi da inganci yana da rauni kwarai Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah a cikin abda'ifa ta shi lamba na 1438 yayi bayani da tabbatar da raunin wannan hadisi a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum mai suna Ambasat ibn Abdurrahman al-Qurashi wanda muttahamun ne bil wada malamin suna tuhuman shi da kera hadisi sannan malamin shi Ala bin Kathir shi kuma mai rauni ne kamar da al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim ya hakaito daga baban shi Abu Hatim ar-Razi rahimallahu al-jami' wannan kenan sannan akwai wani hadisi ya ilayo wanda shi ma dan uwan dayan ne wanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito shi daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyan wa idza atatil mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyatan ce idan namiji ya zakke wa namiji to su biyun sun zama mazinata idan mace ta zake wa ya mace yar uwarta su biyun sun zama mazinata. Wannan hadisi ne shi ma da'ifi, a cikin isnadin sa akwai Abu Badrin Sulaiman ibn Shirahil wanda matruki ne kamar yadda Abu Hatim yake fada daga Ibn Abi Hatim daga babansa cewa wa kana yakdhibu wa yafta'ilu alhadith, ya kasance yana ƙarya kuma yana kirkiran hadisai. Haka malamin sa a cikin wannan isnadi mai suna Muhammad ibn Abdurrahman al-Maqdisi malami ne mai rauni a cikin riwaya, wallahu alam. Da aka wadannan hadisai guda biyu na ƙarshe duk da sun fi fitowa ƙarara su bayani akan nuni zuwa ga matsayin luwa'a bin nan madugo da kamanta shi da zina, amma hadisai ne wanda suke masu rauni, ba shi halasta a ilmance a kafa hujja da su ko a danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma waɗancan na baya da kuma ayoyin da muka ambata sun isa hujja da kuma umumin sanin cewa wannan abu ne da ya saba wa ɗabi'a, kuma abu ne wanda yake ba daidai ba kuma ba abin alfanu ba. Sai bayani dangane da dalilai waɗanda suka jawo yaɗuwar maɗigo a cikin mata na musulmai a wannan zamanin. Na farko, akwai kwaikwayo da kafirai, sanya kafiran duniya su zama abun koyi ga musulmai. Akan haka Ibn Taymiyyah ya yi littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim, dan tsohuwar ɗabi'a ce tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya yi fama da wasu mutane waɗanda suka dinga yin abubuwa da suke nuni zuwa ga koyi da wasu al'ummomi. Manzo Allah ya yi hani sosai akan haka, ya yi tsawa a kai. Ibn Taymiyyah ya yi bayani dalla-dalla akan wannan ƙadiyya. Baya ga haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga cewa al'umma ba za su gushe ba suna koyi da kafirai, da kuma nuni zuwa ga haɗarin da ke cikin haka wajen lalatar da tarbiyya da al'adun musulunci da kuma kawo musulunci tasgaro. Wannan abu ne sananne. To, kafirai na yammacin duniya su aka sani da wannan ɗabi'a, abin bakin ciki kuma sai gashi musulmai suna ta kwaikwayensu. Allah ya tsare mu. Samuwar luwaɗi tsakankanin maza ya taimaka wajen yaɗuwar ko samuwar ainihin maɗigo. Akwai wasu asar da suka zo wanda duk da ke ba su da inganci a sinadance, wanda suke nuni zuwa ga cewa matan zamanin Annabi Lutu suna yin maɗigo, saboda mazajen zamaninsu suna yin luwaɗi ba sa kula su, da haka su ma suka samu kansu mafita. Amma waɗannan nasoshi ba su tabbata ba, wallahu alam. Amma abin da za mu iya kalla a kiyasance ko da a zamanin nan namu shi ne, duk wani abu da maza suke yi zaka ga mata suna so su ma su yi nasu, sawa'un na alkhairi ne ko na banza. Inda yake da ƙungiyoyin maza na wa'azi, zaka ga akwai ƙungiyoyin mata na wa'azi. Akwai musabaƙar maza, akwai ta mata. Akwai ƙungiyar agajin maza, akwai ta mata. Kwallon kafa da ake yi ma yanzu ita ma akwai ta mata. Haka mata suna kwaikwayon maza akan duk abin da maza suke, kamar yadda wato yara ke kwaikwayon manya. Haka a yanzu zaka samu mata da dama suna shiga wannan ɗabi'ar ne saboda maza na yi, wata ma saboda ta ga mijinta yana yin luwaɗi ko ta samu labari ko ta kama shi, sai ita ma kawai ta ce bata dinga yin maɗugo. Wasu matan suna cewa abin da ke kai su maɗugo shine tsoron ɗaukar ciki, saboda idan suna hulɗa da maza ba su da aure, ƴan duniya ne ko zaune gari banza ne ko wasu taƙadaran mata waɗanda kawai suna yi ne saboda ba za su iya jure fitina da stigma da kwarorotan da ke cikin in aka ganta da ciki ba. Amma tana yi da wata mace ta san cewa ba ta ɗauki ciki ba. Wasu matan kuma sukan ce suna shiga wannan ɗabi'a ne saboda tsoron kamuwa da cututtuka waɗanda suke samuwa ta hanyar jinsi, abinda ake ce ma STDs, sexually transmitted diseases. Duk da yake wannan abin nan ne wato tunani ne wanda yake mai kuskure, za mu zo mu ji cewa ita kanta ɗabi'ar maɗugo tana yaɗa STDs waɗanda suke ba su gaza yawan waɗanda zina ke yaɗawa. Wasu kuma matan sukan ce tsoron disappointment, tsoron wato abin nan wulaƙancin maza shike kai su zuwa ga mata ƴan uwansu. Wannan na faɗan wasu maganganu ne waɗanda masu bincike na field research suka yi akan wannan ɗabi'a a cikin psychology ko a cikin ainihin wato medical ko clinical sciences wanda suke da alaƙa da ire-iren waɗannan ɗabi'u da aka yi field research akan mata da suke da wannan ɗabi'a ko makamancinsu. daga cikin dalilan da suka taimaka su san gaske wajen yaduwar madugo akwai taruwan mata a wuri guda musamman a dakunan kwanan dalibai a manyan makarantu da makarantun secondary da makarantun gaba da secondary da jami'o'i wato hostels kenan na ƴan mata inda za a tara ƴan mata ɗaruruwa wani lokaci ma har dubbai ga sunan su ne kawai zuriyar suke zaune haka a prison gidajen wakafi inda ake tara mata su kadai da wuraren bukukuwa inda mata za su taru musamman bukukuwa na zamani da ake yi a dakunan taro wanda za a kwana ana yi idan mata ne su kadai haka taruwa na kungiyoyin mata abin takeici wani lokaci ma kungiyoyin koda kungiyoyi ne wanda suke da orientation na addini an samu cases wadanda a tarurrukan da mata suke koda da sunan addini ne irin haka na iya faruwa Allah ya tsare mu da ire-iren da ya tarurruka da zaka iya tunowa waɗanda suke suna da alaka da mata suke suna kebantuwa da waɗannan tarurruka daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen yaduwar madugo ha ila yau akwai wato tsiraici da bayyana shi tsakankanin mata tun mata suna bayyana tsiraici ga maza wanda shi kanshi haramun ne sai zamana a tsakankanin su ma suna bayyanawa ko kuma ka ce ma mata sun fi jin saukin su bayyana wa ƴan uwansu mata tsiraici fiye da maza akwai da ba ta iya fitowa a titi a ganta da mummunan shiga amma idan ta shiga cikin gida ko tana hostel na makaranta na university ko na polytechnic ko na college of education ko na wata makarantar secondary ta ƴan mata za ta iya bayyana tsiraicin ta a cikin hostel za ta zauna zama wanda yake babu sutura a jikinta wata kawai daga dan kamfai sai tarmama sai brazier ko kuma base wanda zai zama mafi yawan jikinta a bayyane yake gaba da baya amma ba za ta fito a waje a ganta haka ba to wannan ma ya taimaka wajen yaduwar wato barna din ta luwadi ta madugo sannan goyen bayan da harkar ta samu a wajen wasu kasashe da gwamnatoci musamman na Turai yamma irin America da kasashen da ke cikin tarayyar Turai waɗanda suke kururuwa yanci da baiwa mata yanci da cewa kowa na da damar ya dauki wani abu da suke cewa sexual orientation irin wanda ya ga dama sa'un zai zama homosexual ko bisexual ko lesbian ko kaza har ma abu ya kai kawo har Turawa suna ba da dama a daura aure wanda yake legal marriage wanda za a sanya hannu a kotu a bada certificate na auren namiji da namiji auren ta mace da mace auren jinsi ko makamantansu kai har aka wuce nan ma zuwa ga mataki na idan mutum yana so zai je asibiti a mishi tiyata a mai operation a canza mishi gender dinsa namiji a mai da shi ta mace ta mace a mai da ta namiji waɗanda abubuwa ne sanannu a wannan zamani da muke rayuwa wanda yake cike da abubuwan al'ajabi wanda ba sa karewa Allah ya tsare mu to wannan goyen baya daga kasashe a gwamnatanci ya taimaka wajen yaduwar abu domin dama ka'idar rayuwa shine duk abin da aka samu wata gwamnati ta goyi bayan shi to zai samu ta goma shi ya yadu wannan da shi da wannan abin da yake cewa freedom ko yanci sun taimaka wajen yaduwar ainihin dabi'ar madugo sai kuma kawaye wato abokiya ta ƴa mace tun daga kawaye ƴan mata ko kawaye matan aure waɗanda suke cikin wannan harka sun taimaka wajen yada shi da dama daga cikin ƴan mata sukan bada labarin cewa an yi introducing ɗinsu ne zuwa ɗabi'ar lesbianism ta hanyar kawa ko ta hanyar abin da suke ce ma a hostel a ce ga wata ita ce senior ko ita ce matron ko ita ce mommy ko makamancin haka a cubicle kwana ko a cikin hostel ɗin gaba ɗaya ko makamancin shi duk wannan yakan yadu sannan akwai ɗaukar fansa revenge akwai mata waɗanda aka yi fira da su suke bayyana cewa abin da yasa suke yin madugo suna rama abin da mazajensu suka yi ne na labari ko kama mazansu da suka yi suna yin luwaɗi akwai mata za ta iya kama mijinta yana luwaɗi da wani a gidansu sawa'un kaninta ne ko direbansu ko makamancin haka to daga nan ita ma sai ta ɗauki ɗabi'ar bari ta dinga yin madugo da matan da suke gida ko kuma a waje ta neme su tana yi sannan yawan zawarawa a gari shi ma ya taimaka wajen yin madugo akwai zawarawa da yawa waɗanda sun riga sun rayu a cikin ɗabi'ar aure sun saba da alaka da maza to yanzu kuma ba su da maza sanadiyar rabuwa aure ko mutuwa to sai zama ba za su iya hakura da bukata su ta dabi'a ba sai kuma ba za su iya samun access zuwa ga maza ba balantana su yi zina kuma ba su samu aure ba to sai su karkata zuwa ga madugo saboda a cikin gidan da suke rayuwa za su iya samun wannan ba tare da su fito waje ba akwai matar da take bayyana cewa tana yin madugo ne da kanwar mijinta bazawara wanda bazawara tana raye tare da su ne a gidan miji idan baya nan sai su shiga lungu su biya bukatun su Allah ya tsare mu wannan ya kai mu zuwa ga dalili na gaba shine maza masu yawan tafiye-tafiye da yawan da kin kula matan su koda suna nan namiji wanda dabi'ar rayuwarsa ko aikin sa ko dabi'ar kasuwancinsa ta hukunta cewa baya zama a gida zai wata da watanni ko makonni ko kwana da kwanaki wani ma har shekaru baya kusa ko kuma koda ya zo gida zai zo ne dan lokaci kankani ya wanka ya ci abinci ya yi lissafin shi ya nemi ya kwanta baya kula matar shi ta wuri to da haka sai ta nemi ma kanta mafita an samu matan da a dalilin irin haka mazajin su ba sa nan su da kansu kishiyoyi ko da kanwan miji ko da abin nan wato yar haya wanda suke gida guda ko suke cikin compound guda an samu mata waɗanda suke yin haka saboda mazan su ba sa nan wani miji wanda baya nan sai matan shi da wance sai su mai da kansu mata da miji su aure junansu su fita batun shi Allah ya tsare mu a wannan kafar sadarwa da ake cewa internet duniyar gizo da ita da sauran wato abun da ke da alaka da ita ta taimaka kwarai wajen yaduwar wannan dabi'a wato muka kalli yadda globalization yanzu al'ulama ta maida al'umma karkashin wato sadar kafar sadarwa ta yanar gizo wacce take kafar sadarwa ce da komai tana yi tana bada dama ga mutane daga cikin dakunansu daga cikin comfort na bedrooms din su su matan za su iya accessing social networks social platforms wanda suke promoting irin wannan barna su kalli fina-finai ko dai akan YouTube ko akan wasu specific sites inda ake documenting ko ake aje ire-iren waɗannan clips na dabi'ar madugo tsakanin mata ko kuma su karanta rubuce-rubuce da bayanai da confession na ƴan madugo da kuma bayani ma akan yaya ake su kalli pornographic magazines online ko su kalli fina-finai online da makamantansu wannan ya taimaka kwarai da gaske musamman a wannan zamani da kowace ƴa mace ke rike da waya wanda take ba ta dama maza da mata kowa na rike da waya smartphone wanda take dauke da ainihin kusan komai da kake nema TV da radio da jarida da littattafai da laburori da komai yana cikin ta Allah ka tsare mu karancin tarbiyya addini ta taimaka wajen raduwar watan wannan dabi'a ta madugo a yayin da aka wayi gari iyaye suka kyale yaya waɗannan kafofin sadarwa su kadai ke tarbiyyarsu da kawaye da makarantu na boko da abin da suka gani ana yi a society shike tarbiyyarsu babu proper check up the check making na tarbiyya addini wannan kuma koda fa suna zuwa makarantar islamiyya ko makarantar allo ko ana koya musu karatu a gida sai zama karatun kawai ana koyar da shine da skin da ridi babu kokarin application na abin da karatun yake koyarwa sannan sai zahira wadda take tafi bayyana a kasashen Larabawa fi da kasashen mu ita ce al'unusa wato mata wanda suka dade ba su aure ba kama a ce mata kwashi ko kwantai za ka ga mace a shekara 38 35 28 wata har sama da 40 ta gama dubbokon duniyar nan tayi degree tayi masters tana aiki wata banka ce wata barista ce wata farfesa ce a jami'a wasu wata ma'aikaciyar lafiya ce likita ko nurse wata kuma yar kasuwa ce mai zuwa Dubai wata zaka ga tana da company ne nata mai zaman kanshi na ainihin sai da kayayyaki ko shago a kasuwa ko salon wata kuma actress ce ko marubuciya wasu kuma zaka ga wato masu aikin kwalliya ne kwalliyan amare ko gyaran daki ko gyaran jiki ga sunan dai a ko'ina a Kaduna da Abuja da Lagos da Port Harcourt da Kano da Maiduguri da Zaria ko'ina a cikin garuruwan mu akwai ire-iren waɗannan matan a institutes wanda suke public ko private ko makamantansu sun rayu har sun kusa fin karfin aure babu wanda zai yi auren su a cikin samari sun ma samari tsufa su kuma masu kudin su kuma sun fi son su ma ko manya wanda suke tsofaffi su ma sun fi son su aure ƴan ƙanana ƴan 18 19 21 zuwa 25 da haka sai zama wannan sun zama matsala a cikin al'umma ita ce zahiratul unusa ta fi yaduwa a ƙasashen Larabawa fiye da nan to da haka wasu su sukan koma zuwa ga ɗabi'a ta maɗugo musamman galibin celebrities wato shahararrun mata ana zargin galibin su da wannan ɗabi'a wasu daga cikin bincike da muka yi sun nuna mana cewa akwai kuma daga cikin dalilan akwai tsafi kamar yadda watan luwadi ya shahara da cewa ana yin shi saboda tsafa-tsafa na neman duniya na neman kuɗi na neman mulki to akwai mata su ma waɗanda mazajen waɗanda labokaye suke ba su sa'a suke ba su wato prescription cewa idan sa son su samu kuɗi ko su samu mukami to sai sun dinga yin luwadi ubangiji Allah ya tsare mu akwai alamomi da dama da ake iya gane cewa mace ƴar madugo ce daga ciki akwai tun daga irin kallon take wa ƴar uwarta mace kaga mace tana kallon ƴar uwarta mace irin kallon sha'awa irin kallon da a ɗabi'ance maza ne ke yawa mata wannan kallon ma'ana ya zama kallon su na kaiwa ko da yaushe zuwa ga wurare masu tada sha'awa irin hantsa ko mazaune ko wato cinyatta ko makamancin haka sannan akwai kaga mace tana kokarin yi wa ƴan uwarta mace kyauta ba gaira ba sabat hakanan kawai tana ba ta kyaututtuka moriya masu rudarwa ta sai mata atamfa ta sake mata handset ta sai mata turare ta ga wani dan kunu ta siyo mata kamar yadda saurayi ke yawan yi ma budurwa siyayya in yana son ta ko kamar yadda mutum ke yi ma matarsa siyayya saboda kauna sai kaga mace tana ma ƴar uwarta mace irin wannan kyauta kuma ba su da alaka ta wani zumunci ko makamantan haka sannan daga cikin alamun da ake gane mata ƴan maduguwa ila yau akwai kokarin taba ƴan uwarta mace me ko in sun hadu a gaisawa ta al'ada ko kuma in usadancin su ya kai ayi musafaha sai ga ta fusan ta rungume ta ta fusan ana zaune ko da zama ne kawai na aji ko na sauraron karatu a masallaci ko a wani lecture hall ko a mota ta fusa ta dinga kwanciya a jikin ƴan uwarta mace tana kwantawa a jikin kirjinta ko tana kai hannu tana shashafa jikin ɗan uwarta mace musamman sensitive wurare wannan ma alama ce ta ainihin ƴan madugo akwai alama da ƴan madugo suke amfani da ita ko da yake yanzu ta zama kamar gama garin alama shine sanya sarka a kafa a jikin tsintsiyar kafarsu wannan a farkon al'amari mata ƴan madugo aka sani da shi amma yanzu ya zama gayu da haka ba zai iya zama alama wadda take tabbatacciya ba wallahu alam haka akwai wato kokarin yi wa mace kaga mace tana fadan maganganu na nuna kauna ko yabo wace kai kin yi mini kyau wallahi wannan sutura ta miki kyau ai gaskiya kina da diri mai kyau wannan halitta taki ta burge ni kai gashin ki kaza irin kalmar da namiji ke faɗa a san da yake so yaudari mace nuna mata ƙauna ko yake so ya bayyana mata cewa ta burge shi burgewa ta tunani irin na namiji wanda yake yi wa mace to sai aka samu mace tana yi uwarta mace irin wannan to lalle sai ki kiyaye da ita sannan mace mai yawan kokarin ta kawo miki ziyara babu wani dalili kuma sai ta kawo miki ziyara gidanki tana so ku dinga shiga lungu-lungu cikin bedroom ko inda babu haske tana matsan jikinki ko tana so ta dinga kai ki wasu wurare ta dauke ki ta tafi da ke hotel ko wasu tarurruka na ƴan mata ko mata zawarawa ko wasu professionals inda za a je mata ne kawai a hada a kwana ko a wuni ana tattaunawa sai zama kuma duk inda kika je zaki ji suna passing irin wannan comment din daga cewa ai sunanki ya musu dadi ko hotunanki da suka gani sun burge su ko irin wannan halitta da kike da ita ai tana da ni'ima kaza 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 ko ta dinga kiranki da kalmomi irin na nuna kauna sweetheart darling my baby irin dai kalmomi waɗanda they are emotional to wannan ma suna daga cikin alamomin da suke ya kamata ki tsoraci matar da kika ciki da irin wannan ɗabi'ar suna nan da yawa waɗannan amma wasu ne wanda suke sun fi shahara kawai muke faɗa wallahu ta'ala a'lam ɗabi'ar madugo tana da hadari kwarai daga cikin haddurran ta akwai na farko kokari ne na canza tsarin da Allah ya rubuta cewa mutane su rayu khurujun ne anit tabi'a wanda kuma Allah yayi hani game da haka yana cewa la tabdila li khalqillah ba a canza tsarin da Allah ya halicci mutane akai sannan yana zama barazana ga existence na human race domin ma dugo ba hanya ce da za a samu reproduction haihuwa ba Allah kuma ya tsara mutane su ci gaba da reproducing dan al'ummar dan adam ta ci gaba da yaduwa to daga lokacin da aka ce an wayi gari mukaddara da za a samu ta al'umma ko wani gari ko wata kasa dukkanin mata su daina hulɗa da maza sai su dinga hulɗa da mata ƴan uwansu ba za a samu wato bayan lokacin kan gani za a rasa kananan mutane da za su zama next generation na wannan al'umma karna manta daga cikin dabi'a wacce take ana gane ƴan madugo da ita yanzu nan akwai rena maza kaji mace ta rena maza da an yi magana maza ce ni me zan yi da namiji ai maza macuta ne ai kaza 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 ai ni wallahi da na aure gara na mutu ba ban yi aure ba saboda maza kaza tana jin haushin maza kuma tana jin haushin duk wanda ta za ta yi aure za ta aure namiji wannan dabi'a ce shahararriya wanda take abin nan inbuilt ga mata ƴan madugo daga cikin hadarin da yake faruwa ga ainihin wato daga yake fuskantar al'umma saboda ɗabi'ar madugo akwai hadarin da ke faruwa na lalata gidan aure musamman dangane da mata wanda suke bisexual wanda suna da mijinsu sannan kuma sun jarabtu sun shiga cikin wannan muguwar ɗabi'a da zaka ga anan ne yake samun tare na mijinta ba ta yadda da shi kwata-kwata wata duk yadda mijinta zai iya sadu da ita ba ta yadda ba saboda da zaran ta tana cewa shi saduwa zai da ita ba irin wancan lashe-lashe da tanda-tandan zai mata ba to ba za ta yadda ba kamar da namiji wanda ya saba da luwadi bai iya yadda ya kwanta da matar shi ta aure kwanciya ta ɗabi'a ko da ita matar ce ya fi sanye mata ya zakke mata ta dubura hakanan to dan haka a karkashin haka sai kaga ana samun yawan tashin-tashina a cikin auratayya aure yana mutuwa ana samun rashin fahimta da fada da rashin zaman lafiya kuma hakan yakan zama ya hana a samu karuwa ta haihuwa sannan akwai inferiority complex wanda yake yana zama psychological trauma ga mata ƴan madugo shine za su dinga jin su wasu daban ne su ana kyararsu saboda musamman cikin al'ummomi irin namu waɗanda ba na turawan yamma ba da zaran an ce wacce ƴar madugo ce zaka ga har mata ƴan uwanta za su zama suna zarginta suna mata kallon reni za ta zama mai kaskanci a cikin al'umma to duk sanda kuma ta yi kaskanta a cikin al'umma to bai iya zama productive ba zai iya ma al'umma wani abu da za ta amfana da shi ba zai zama kenan ya zama tasgaro ya zama minus a cikin al'umma yana da kyau tun farko mu fahimci cewa ɗabi'al maɗugo ɗabi'a ce ta ƴan wato abadatu shaitan premasons masu bautar shaitan su ne suka yayata ta a wannan zamani ta zama wato ɗaya daga cikin policies ɗinsu da haka za ka ga a duk wuraren da suke tarurrukansu da bukukuwansu da harkokinsu ana samun yawaitar mumarasa jinsiya shazza wato irin wannan deviated sexual orientation ko sexual practice kamar yadda Dr. Ali Naif ya faɗa a cikin Mawsu'atul Madhahibi Al-Fikriya Al-Mu'asira sannan har ila yau daga cikin hadarin da ke fuskantar al'umma dangane da ɗabi'ar madugu shine akwai lalata tarbiyyar ƴaƴa da kuma maida su wasu mutane waɗanda suke kamar karnuka ko kamar aladu dan ya daga cikin karnukan sai a ce ƴa mace ta sanya hadishi ta dinga tsotsan farjin ɗan uwarta ƴa mace da dubura ƴa uwarta mace Allah ya tsare mu akwai kuma yaduwar cututtuka sexually transmitted diseases wanda har da HIV wato sida kenan ko AIDS takan yadu a sanadiyar madugo saboda yawan wato abinda suke ce ma intense fingering sanya hannu a cikin al'aurar ƴa mace a ita liliyata da kuma mouth to vagina or mouth to anus abin nan licking wato tsotsan farji ko tsotsan dubura da halshe da kuma amfani da unsterilized sex toys, abubuwan abin nan amma a ce yar baby ta jinsi wacce take ba a wanke ta aka gyara ta ba. Abin nufi shine suka yi amfani da candle ko kokumba ko kuma kayan abin nan azzakari na roba wanda ake siyo shi a kanti da wasu abubuwa makamancin waɗannan wanda za su dinga durmusawa cikin farjin ƴan uwansu. To a ɗabi'ance lesbians ba sa keeping single partner, za ta yi da wance kuma ta samu hali ta ƙara yi da wata wance din, da haka tana da partner A tana da partner B, da haka waɗannan abubuwa da ke amfani tana zira ma partner ɗinta a cikin al'aura, ta yi wannan partner A ɗin tana ɗauke da wasu cututtuka, daga nan za ta yi transmitting ɗinsu zuwa partner B, haka za su yi ta yaɗuwa tsakankaninsu. Haka a wajen tsotsan al'aura da suke suna kwasan cututtuka a jikin miyan bakinsu da harshensu, wanda wannan abu ne sananne, likitoci sun yi bincike akan haka, da haka suke yaɗa cututtuka daban-daban a tsakankaninsu. Haka akwai kuma samuwar nauyin jiki, overweight, wanda bincike ya nuna cewa lesbians suna kamuwa da nauyin jiki wanda yake zama musu cuta daga baya sakamakon wato pondling da ake yi, ya mutsa jiki da lugugui tashi da kuma ainihin nauyatar jiki, saboda kafin su samu maniyyi fita daga jikinsu sukan sha wahala, sukan yi gurnani su wahalda jikunan su kafin maniyyi fita, saboda ya saba wa ɗabi'a, kamar yadda mai istimna yake samun kashi a cikin wannan mummunan yanayi. To da ƙarshe jikinsu yakan yi nauyi, sukan samu ainihin stress ya musu yawa, sukan samu depression da anxiety, sukan samu psychological problems, sukan samu stigma a cikin al'umma, duk waɗannan suna daga cikin matsalolin da suke haifuwa gare su. Sannan uwa uba kuma matsala mafi muni ita ce zunubi da suke ɗibowa kansu, Allah ka tsare mu. Bincike ya nuna cewa lesbians are less likely to have children, mata masu ɗabi'ar maɗugo wanda suke bisexual ko kuma daga baya idan suka yi aure suka nemi su samu ƴaƴa sukan sha wahalar ɗaukar ciki da bearing children a cikinsu, saboda uterus ɗinsu da sauran ɗabi'arsu ta ainihin matintaka ta sha wahala, an ta aikata mata abin da ba don haka Allah ya tsara ta yi ba, da haka ɗaukan cikinsu na kasance abu mai wahala. Allah ya tsare mu. Akwai abubuwa da masu bincike suka bayyana a matsayin hanyoyin da za a gujewa ko kuma rage yaɗuwar wannan ɗabi'a. Abu na farko shine tsoron Allah, kamar da Allah yake cewa laqad wasana alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah, hakika mun ja kunnan waɗanda aka bai wa littafi gabaninku da kuma ku waɗannan musulmai na wannan zamani na Muhammad sallallahu alaihi wasallama, cewa ku ji tsoron Allah. Tsoron Allah nan shi za a fada wa maza, shi za a fada wa mata, shi za a fada wa manya da yara, kowa ya ji tsoron Allah. Mutum ya dinga tuna cewa zai tsaya gaban Allah ya lissafin laifukan da yayi, Allah kuma zai mishi sakamako, Ubangiji Allah ka mana da sauki. Dan haka tsoron Allah shi ke tirsasawa kowa ya bar abin da yake na barna. Sannan karatun addini da kuma aiki da karatun addinin. A baya mun bayyana cewa mutane suna karatun addini, kuma wannan ɗabi'ar har takan tayi na so har zuwa wuraren da haɗuwar ta addini ce. To ya zama karatun addinin ana kwatanta aiki da shi, ba wai kawai ana karanta shi a matsayin yayi ko kuma wani abu da kawai za a ji ai kabbara ko a ji mamaki ko a ji tsoro, daga baya kuma a je a ci gaba da rayuwa yadda aka saba ba. Auren wuri zai taimaka wajen rage wannan barna. Dan kamar yadda muka ji wasu matan sukan yi shi ne a matsayin alternative ga rashin aure da basu yi da wuri ba, kamar a ƙarƙashin zahira ta unusa ta kwantai da mata suke. Da haka auren wuri duk da wasu suna suka shi da saboda biye mu turawa da makauniyar biyayya ga theories na turawa, amma mu a musulunci auren wuri abu ne tabbatacce. Da zaran ƴa mace ta balaga, wanda wasu ma ƴaƴa matan kuma suna balaga daga shekara 12 zuwa 13, ya halasta mata aure. Yi mata aure kuma bai nufin wai da zaran an mata aure shikenan sai miji ya sadu da ita kuma sai ta haihu. A'a, miji yana iya ya batta kuma har ta ƙarusa girma, amma dai wannan auren da take da shi zai zama mata katanga, zai zama mata tahsini daga duk wata barna, daga ciki har da wannan barna. Haka kaciyar mata, kaciya wadda sunna ta zo da ita, wadda malaman musulunci suka tabbatar da ita, za ta taimaka wajen rage barna domin kamar da Ibn Taymiyyah yake bayyanawa cewa ƴaƴan turawa tun zamanin Ibn Taymiyyah yake bayyana wannan cewa ƴaƴan turawa suna da yawan barna ta zina musamman ƴaƴa mata a shekarun su na murahaka teenage daga shekara 10 kaza har zuwa kusa da 20 saboda ba a musu kaciya to wannan yakan sa ya zama dabi'a su ta sha'awa tana da ƙarfi ƙwaran gaske ba a daidaita ta ba to da wuya su iya tsallake wannan shekaru na 10 kaza ba tare da sun kawar da budurcin kansu ta duk wata hanyar ta sauka gare su ba sawa'un zinaci ko ma dugu ko ma kamantansu to in ya zama ana yi wa ƴaƴa mata kaciya wannan zai taimaka wajen daidaita ƙarfin sha'awar su su wuce lafiya amma kamar da malamai suka sha bayani wannan kaciya a yi ta yadda musulunci yace wanda wani dan kwarzani ne kawai ake kuma a samu kwararren wanzami da ya san abin da yake a ciki ɗan uwa musulmi su daina sauraron maganganun waɗannan likitoci mukallidai ga turawa wanda iya abin da aka gaya musu America su kawai shi suka sani da kuma abin da ake yayatawa a kafafen yaɗa labarai na turawa akan cewa ana kaciya ta zalunci gaskiya ne akwai kaciya ta zalunci da ake a wasu ƙasashe irin ƙasashen Kenya da South Africa da Rwanda da makamantansu wannan haramun ci ba daidai bace kuma ba ita musulunci bane ta ba hasali ma masu yin wannan galibin su ba musulmai bane wallahu a'lam wajibi ne iyaye su kula da haƙƙin su na tarbiya da Allah ya daura musu akan game da ƴaƴan su shine iyaye su dinga checkmate me ƴaƴan su suke ciki musamman ƴaƴan mata wanda suke zuwa makarantu da wanda suke da kawaye daga islamiya daga makarantar boko daga wuraren bukukuwa ƴaƴan mata wanda suke kwana a ɗaki fiye da mutum ɗaya a dinga cikin me suke a dinga sa ido a kansu duk da aga inda wata ɗabi'a wadda take ba mai kyau ba ayi kokari a gyara wayoyin su musamman waɗannan wayoyi na zamani ya kamata kowane uba ya zama yana sa ido akan wayar da ƴashi take rikewa ya aka yi mata mallaki waya kuma me take yi da ita menene take storing a cikin memory card ɗinta da memory waya waɗanne irin website take ainihin visiting frequently me take gani a cikin su Allah ya tsare mu wajibi ne mu guje kokon al'adun kafirai wanda ka'ida ce sananniya wannan a musulunci kamar yadda na ambata a tun farko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya tattauna kwarai game da wannan ainihin wato ka'ida ta hani game da kokon kafirai a cikin littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim to dan haka mu daina makahon kwaikwayo ga kafirai dan suna yin madugo kawai sai mu ma mu ce ya zama yayi dan sun ce yancin mata sai mu mu ce yancin mata ya zama yayi dan suna tsareci mu ma mu dinga yayin tsareci da makamantansu wajibi ne a guje wa cunkoson mata a wuraren da suke taruwa kamar a hostels da wurare makamantan waɗannan ya zama koda za su zauna a ɗakin kwana na makaranta ya zama akwai tsari sananne wanda zai hana yaɗuwar ire-iren waɗannan abubuwa malaman addini da ƙungiyoyin addini da shugabannin al'umma wajibi ne su miƙe da aikin su na faɗakarwa da wa'azi da yin ainihin wato a rubuce-rubuce da yaɗa abinda zai zama wato yanke hanzari da jan kunne da izina akan haɗarin da ke cikin lesbianism da sauran abubuwa ire-iren waɗannan Allah Ubangiji ya sa mu dace baya ga wannan wajibi ne ya zama akwai tsari na yin nasiha da faɗakarwa ga waɗanda aka same su da irin wannan ɗabi'ar wanda Allah ya jarabce ta da wannan ɗabi'a to idan aka same ta tana yi kamata yayi a zauna da ta a mata nasiha ba wai a kyare ta ko a yaya ta bane da take yi ba nasiha kuma tana da sharuɗanta na farko tukuna dole ne a yi ta dan Allah ya zama akwai ikhlasi a cikin abin da zaka yi sannan ya zama kuma kai da zaka yi nasihar ko kai da zaka yi nasihar kina kwatanta biyayyar Allah a cikin wannan qadiyar bizat da kuma sauran qadiyoyi waɗanda hakan ba zai ba wanda ake ma nasihar dama yace to ai kai ma kana yi sannan ya zama udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana za a ga mata magana mai dadi magana wadda zata tausa zuciyarta ta sata nadama ba zagi da ta'anibi da kyara ba sannan kuma kar aje a bayyana a gari cewa ai kaza take da dai sharuɗa waɗanda malamai suka ambata dangane da nasiha a kiyaye su ya zama kuma mutumin da zai nasihar yana da wato abin nan wajihi yana da fuska karɓaɓɓiya a gurinta tana ganin darajarsa malami ne ko uba ko miji ko wani babba ya kamata a ce akwai dokoki a kasashen musulmi da suke haramci suke tsoratarwa zuwa ga ire-iren waɗannan dabi'a kamar yadda aka kafa dokoki a wasu kasashen musulunci game da haramcin luwadi to ya kamata irin wannan doka ta shafi hadda madugo mazaji waɗanda suke zaluntar mata ta bangaren ba sa ba su haƙƙin su na aure ko kuma ba sa zama da su gaba ɗaya suna tafiye-tafiye ko kuma har su ma sun shiga cikin hadari na luwadi su tsoron Allah su daina dan wannan shi ma yana taimakawa wajen yaduwar wannan barna dangane da hukuncin shari'a akan wannan barna ta luwadi malamai gaba ɗaya sun hada akan cewa haramun ne wato luwadin mata haramun ne saboda neman biyan buƙatar wato qada'ul watari ne buƙatar jinsi bi tariqatin ghairi shar'iyya ba ta hanyar da shari'a ta yadda da ita ba kuma da abin da ke cikin haka na ta'addanci wuce iyakar da Allah ya gindaya da kuma abin da ke cikin haka na yayata wata ɗabi'a baƙuwa a musulunci da kuma kwaikwayon kafirai bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum kamar yadda al-imamu Abu Dawud ya rawaito da isnadi sahihi daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa a cikin hadisin Bukhari da Muslim kuma daga Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum za ku ci gaba da bin tafarkin wanda suka zo a gabaninku al-imamu Ibn Hajar al-Haytami bi littafin az-zawajir an iktiraf al-kaba'ir wanda ya rusuja shekara 1974 ya lissafa ɗabi'ar madugo daga cikin al-kaba'ir al-littafin shi din na az-zawajir wannan kenan dangane da haddi shari'a bata zo da haddi tabbatacce game da madugo ba don ka'ida haddi shine sai abin da shari'a ta faɗa karar a cikin Qur'ani ko hadisi wato dangane da kisan kai dangane da kisasi dangane da zina da shan giya da kazafi da sata amma abubuwan da ba irin waɗannan ba koda an samu sun yi kama da su ma'ana a kiyasance an hukunta su a matsayin cewa sun yi kama da waɗancan to ba za a ba su haddi irin nasu ba kamar misali giya haddin giya shine bulala 40 wasu kuma suna ganin a ƙara har zuwa 80 to idan mutum ya sha wani abu wanda ba giya ba idan ya gusan mishi da hankali kamar wiwi ko shallisho da ƴan daba da ƴan iskan gari suke sha ko makamantan haka ko kodin to waɗannan abubuwa da suka sha suna ɗaukan hukuncin giya wajen zunubi amma ba za su ɗauki hukuncin giya wajen haddi ba kamar yadda ɓarawo ana bashi sunan ɓarawo ne a masa haddi idan ya yi sata da surar abin da ake kira da suna asariq wanda ya shiga ya haura katanga ya ɗauka cikin hirzi amma wanda ya yi ƙwace ko fusge ko sani kaga sun haɗu da sata ta wajen ɗaukan abin da ba yi da mallaka da kuma raba mai shi da shi ba bisa sura ta shari'a ba amma ba za a yanke mishi hannu ba saboda wannan ba sata ba ne a haddin shari'a haka wanda aka kama shi misali da mace bai yi zina da ita ta hanyar sanya zakarinsa a cikin al'auratta ba sun dai wani abu kawai wanda yake yayi kusanci zuwa ga wannan kamar sun yi kiss ko wani abu to wannan shi ma ba za a mishi haddin zina ba amma za a yi musu ta'aziri duka waɗannan ma'ana wanda ya sha shallisho ko wanda ya ƙwaci ko wanda ya sumbaci matar da ba ta shi ba malamai duka suka ce za a musu ta'aziri to haka nan shi ma wanda aka kama ta tana yin madugo kar manta duka waɗannan kamawan akwai ka'idar su a shari'a shine sai an samu cikakkun shaidu guda hudu ko kuma ikirari ta'aziri shine wato horaswa wanda yana kamawa tun daga cin mutum da za a yi ko a ce Allah wadare da abin da kake ko a bubbuge shi da takalmi ko kuma ma a sanya shi ya tafi babu hula ko a sa yara su mai ihu ko kuma har kullewa a gidan yari na wani lokaci wanda alƙali mujtahidi ya ga dacewar haka ko kuma gharama maliya shine a sa mishi watan tara ta kuɗi ya biya ko a kafa mishi doka a hana shi yawo a gari ko a kore shi daga garin da alƙali na da ƴancin yayi wannan dan haka wannan shine hukuncin haddi game da madugo alƙalin da aka kai mishi wannan shari'a na musulunci shi zai ga dacewar abin da ya kamata yayi bayan sauraron shari'a da duba kuma wasu abubuwa da suke da alaka da ita dangane da hukunci na shari'a na ibada malamai suna cewa wato idan mace tayi ma dugo har tayi inzali to wannan wajibi ne ta wanka na janaba kuma idan da azumi ne azumi ya kai malikiya ma suna ganin cewa sai tayi kafara amma alulafa akwai sabani da malume suka yi game da shin mujarradin yin dabi'ar ma dugo na kare alula magana mafi zama rajiha shine yana kare alula matukar sun nutsu cikin jin dadin junansu malume suna cewa mace yar ma dugo fasika ce wato mutumiyar banza ce don haka ba a karban shedarta domin a musulunci ba a karban shedar fasiki Allah ka tsare mu a ƙarke ina yi ma ƴan uwa mata nasiha wanda suka jarabtu da wannan dabi'a cewa su ji tsoron Allah su daina irin wannan muguwar dabi'a su ji tsoron makomar su a wurin Allah dan jin wani dan kankanin dadi wanda yake da mummunan tasiri ga rayuwarsu da addinin su da makomarsu su ji tsoron Allah su yi ta ibada Allah da azumi da ambaton Allah da addu'a da tuba wanda Allah ya jarabci su da irin wannan dabi'a muna roƙon Allah Ubangiji subhanahu wataala ya yaye musu Allah ya dawo da su kan tarba waɗanda kuma ba su jarabtu da haka ba Ubangiji Allah ya tsare su Allah ya tsare mu ma da tsarewarsa Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu da mu da sauran ƴan uwan musulmai Allah ka jikan magabatanmu daga cikin iyaye da malamai da ƴan uwa Allah kuma ka samu ma mu cika da imani idan mun zo mutuwa Allah ka gafarta mana zunubanmu ka tabbatar da mu akan tafarkin sunna madidiciya ta addinin ka addinin manzonka sallallahu alaihi wasallam ina faɗa wannan magana nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi